نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. a wannan safiya ta ranar asabar yau 7 ko kuma 8 a wani lissafin ga watan Zulqa'ida, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439, wanda kuma yazo daidai da 21 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2018. Mun haɗu a wannan masallaci a cikin garin Kwatano a nan ƙasar Benin, domin tunatar da kanmu, tunatar da junanmu haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala da ke kanmu, mu kuma faɗakar da junanmu akan abin da ya dace mu kula da shi a cikin rayuwarmu ta yau da gobe. Kamar yadda kuka sani, kuma duk wani musulmi ya san da haka cewa addinin musulunci addini ne da bai bambance tsakanin namiji da mace ba, bai bambance su wajen neman ilimi ba, bai bambance tsakanin namiji da mace wajen neman sanin Allah ba, da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da sanin dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gitta wa kowa. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake umarni ga namiji a ce yayi kaza ko ya bar kaza, haka nan ita ma mace, ita ma Allah yana umartar ta da ta yi ko ta bari. Kuma yadda ake buƙatar namiji ya bada gudunmawarsa wajen cigaban addini da haɓaka al'umma, haka nan ita ma mace musulunci yana umartar ta da ainihin ta taimakawa addininta, ta ainihin taimakawa al'ummarta. Ayoyi da yawa na Al-Qur'ani sun zo sun nuna wannan, sun tabbatar mana da cewa akwai daidaito tsakanin namiji da mace a wajen imani, a wajen ibada, a wajen tsoron Allah. Babu wani bambanci tsakanin namiji da mace a gurin Allah sai wanda ya fi tsoron Allah. Idan mace tafi namiji tsoron Allah, to ita ce tafi a gurin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku mutane, ƙiƙa mun halicce ku al'ummomi ƙabilu-ƙabilu, mun halicce ku daga namiji da mace, mun halicce ku namiji min zakarin wa unsa, daga namiji da mace. Wa ja'alnakum shu'uban, muka sanya ku al'ummomi daban-daban, wa qaba'ila, ƙabilu daban-daban. Allah ce li ta'arafu, don ku san junanku. Sai kuma yace inna akramakum inda Allahi atqakum, wanda yafi ku tsoron Allah, wanda yafi ku girma ku karamci a gurin Allah shine wanda yafi ku tsoronsa. Saboda haka namiji ba zai fi mace ba a gurin Allah dan kawai yana namiji, sai idan ya fi ta tsoron Allah. Haka nan mace ba za ta fi namiji ba sai idan ta fi shi tsoron Allah. Wannan aya a fili take, kuma a zahiri take ta yi wannan bayani. Haka nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa fastajaba lakum rabbukum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Allah ya amsa muku addu'o'inku, kuma ya sanar da ku cewa ba zai wato fastajaba lakum rabbukum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum ba zan tozarta aikin dai daga cikin mai aiki daga cikin ku ba min zakarin aw unsa namiji ne ko mace Allah ya ce ba zai tozarta aikin namiji ba ba zai tozarta aikin mace ba kowa yayin aikin sa zai samu sakamakon sa a gurin Allah cikakke gurgurdan aikin sa in yayi mai kyau Allah ya saka masa da mai kyau in yayi mara kyau Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka masa gurgurdan aikin sa Allah subhanahu wa ta'ala a wani gurin yace wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira Ubangiji yace duk wanda yayi aiki mai kyau namiji ne ko mace alhalin yana mumi ne to waɗannan su ne za su shiga aljanna kuma ba za a tauye musu komai ba na ladan su koda daidai da fincin dabino saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa mizani ma'auni a wajensa shine aiki na kwarai da imani da Allah wanda duk zai aiki na kwarai ya imani da Allah to ubangiji zai saka masa sakamakon sa ya bashi gidan aljanna fa ulaika yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna haka nan ubangiji subhanahu wataala a wani gurin yake cewa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah yake duk wanda yayi aiki mai kyau min dhakarin aw untha namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini Allah yake fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba lalle tabbas za mu raya shi rayuwa mai kyau wala najziyannahum ajrahum kuma lalle za mu saka musu da ladan su da mafikin abinda suka kasance suna aikatawa ubangiji subhanahu wataala a wani gurin yana cewa man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab ubangiji yace wanda ya aiki mummuna to ba za a yi masa sakayya ba sai gurgurdan abin da ya aikata wanda kuma yake kyakkyawan aiki min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'min yana mu'mini Allah ce fa ulaika yadkhuluna aljannata to waɗannan su za su shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab za a duka ciyar da su a cikin aljanna ba tare da lissafi ba ku duba ku ga waɗannan ayoyi dukkaninsu suna tabbatar da abu guda ɗaya shi da cewa a gurin Allah babu bambanci tsakanin namiji da mace a wajen imani da Allah da aiki na kwarai kowane ne daga cikinsu ya yi imani da Allah ya yi aiki na kwarai to za Allah zai saka masa da mafi kyan abin da yake saka wa bayansa ashe kun ga kenan yadda namiji zai dage wajen sanin Allah da neman sanin addininsa da kuma yi wa addininsa aiki da hidima haka nan ya kamata mace ta yi ba daidai ba ne kullum namiji shi zai tafi neman sani ita kuma mace tana zaune a gida sai dai ta yi girki kawai bata damu ta san ya ya kamata ta yi sallah ba bata damu ta san tsarki ba sallah azumi da sauran haƙoƙin Allah da yake kanta ko kuma haƙoƙin bayan Allah da Allah ya ɗora mata wannan ba ƙaramin kuskure ba ne kuma da yawa a yanzu mata sun fahimci haka kamar yadda mazajensu suka fahimci haka irin wannan ne yasa duk sanda za a yi irin haɗuwa irin wannan za ka ga cewa mata da yawa sun bar duk abin da suke yi sun halarci irin wannan guri kamar yadda maza suke halarta su ma su ji mai Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shine ribar rayuwar duka wani dan adam a duniya haka za mu gani kamar yadda yake cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a masallacinsa yakan yi wa maza nasiha yakan gaya musu abinda Allah ya ce ya gaya musu sai mata suka je suka nada wakilci suka je suka sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullahi ghalabna ghalabaka alaina rijal maza sun bace mana kai saboda kullun sai dai su zo su ga mana kai musu kaza kai musu kaza amma mu ba ma samu zaka ka sa mana wata rana da zaka ware ta mu ci mu ba za mu rika haduwa kana yi mana wa'azi kana sanar da mu Allah haka kuwa aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware musu wata rana suna haduwa a ɗaya daga gidan gidaddajin ƴan uwansu mata mace suna haduwa a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa yayi musu wa'azi ya karantar da su kun ga shikenan yadda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ne ga dukkan ga kowane jinsi ga namiji da mace kuma yadda maza suke karantar addini daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan mata su ma suka karanci addini daga wajen sa wannan ma yana daga cikin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya halatta masa auren mata sama da hudu saboda shi rayuwarsa ta kowa ce rayuwarsa ta maza ce rayuwarsa ta mata ce ta ƙananan yara kowa yana da abin da ya kamata ya koya daga cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to dan haka maza za su hadu da shi a masallaci za su hadu da shi a kasuwa za su yi tafiye-tafiye da shi saboda haka za su ga abubuwa da yawa daga wajensa da za su yi koyi amma mata fa ba su da wannan damammakin mace ba za ta rika yawo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam din inda ya shiga ta shiga tare da shi din da ya fita ta fita tare da shi ba to ya za a yi sakonnin annabi sallallahu alaihi wasallam su je ga kunnan mata sai ta hanyar mata ƴan uwansu don haka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama makaranta ce ta mata waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa dangantaka da alaƙar aure da su su kuma waɗannan matan suka zama wato jakadu zuwa ga sauran mata a duk inda suke mace tana sakin jiki da ƴar wata mace ta gaya mata matsalolinta ta yi mata tambaya don ta samu ansa a wajenta don haka matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka zama jakadu ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ce da su wa kurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma ku rika tuna abinda ake karantawa a gidaddakinku na ayoyin Allah da hikima saboda haka abinda ake karantawa a gidajen matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sune alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma kullun suna jin wannan domin dukkan wani abinda za su ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama abun koyi ne dukkan aikin da za su gani daga annabi sallallahu alaihi wa sallam abun koyi ne saboda haka wannan aikin da suka gani da wannan abin da suka ji su za su je kuma su sanar da waɗanda ba su sani ba cikin dangi da sauran kawaye da abokan su mata to wannan tana daga cikin babbar hikima da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya halatta masa ya auri mata daban-daban saboda sakonninsa zuwa ga mata ya isa gare su kai ba ga mata kadai ba har ma ga maza din kamar yadda na Aisha radiyallahu ta'ala anha an sani cewa tana daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma tana daga cikin waɗanda suka kwashi dimbin ilimi daga gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da karancin shekarunta wanda karancin shekarun ya taimaka mata saboda lokacin da mutum yake cikin karancin shekaru ya firke abubuwa sama da bayan ya manyanta don haka tana daga cikin matansa ko kuma ita ce ma mafi kankantar matansa ita ce mafi kankantar matansa a shekaru lokacin da ta tare gidan annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 9 ne kacal annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya tana da shekara 18 kaga kenan ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 9 tare da shi to a cikin shekarun nan 9 ilimi ta kwankwada ba kadan ba saboda me saboda ta kasance mace ce mai yawan tambaya kamar yadda yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya cewa Aisha ta kasance mai yawan tambaya. Kuma idan zamu koma cikin littafin hadisi zamu ga cewa akwai amsoshi da yawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa na tambayoyin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ta tambaye shi kaza, ta tambaye shi wannan, ta tambaye shi wannan, duk abinda za ta gani bata gane ba, ko wata aya da za ta karanta bata fahimta ba, to za ta zo ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya, Annabi ya ansa. Inda yau ɗayarku za ta tashi ta ce za ta tattara tambayoyin da Aisha ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ansoshin da ya bata, to za ta fitar da wani ɗan littafi ne na tambayoyin Aisha ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Za mu ga yawan tambayoyinta. Wannan tambaya ɗin kamar yadda aka sani rabin ilimi ce. Yayin da kai tambaya to za ka samu ilimi, yayin da ka zama mai yawan tambaya za ka zama mai yawan ilimi. To wannan ya taimaka wa Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ta zama zakara, ta zama daban, ta fi kowa yawan hadisai a dalilai guda biyu. Dalili na farko shi ne muka ce saboda ƙarancin shekarunta ya ba ta dama ta kiyaye abubuwan da za ta gani daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan abu na biyu, yawan tambayarta ya ba ta dama shi ma ta tara abubuwa da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Don haka sai ya kasance Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance cikin sahun maza wato mutane bakwai waɗanda suka fi kowa yawan hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ita kadai ce ɗa mace a cikin su bakwai, ita na cikin su, kuma ba ita ce ta ƙarshe ba, ita ce ta wajen hudu, akwai ainihin maza biyu a ƙasanta. Wannan shi yake nuna maka cewa, yake nuna muku cewa mace idan ta dage to za ta zama ta yi zarra, ta wuce da yawa daga cikin maza a ilimi. Don ilimi bai kadaita ga namiji kadai ba, banda mace. Za mu samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da dama mun same su ne ta hannun nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Saboda tsawon shekaru da ta kwashe bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta yi tsawon wato rayuwarta ma bayan Annabi, bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta fi yawa akan rayuwarta kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Tunda mun ce tana shekara 18 Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya bata a duniya. Bayan wannan sai da ta ƙara shekaru 48 a duniya. A cikin wannan shekaru 48 banda karantarwa da ilmantarwa da fatawoyi ba abinda take yi. Kuma ta samu wasu zaratan ɗalibai daga makusantanta waɗanda suke da dangantaka ta jini da ita, waɗanda suka yi ƙoƙarin kiyaye wannan ilimin nata, su kuma suka sanarwa da duniya, wanda har ya zo gare mu yanzu. Za mu buɗe littafan hadisi, za mu yi ta karanta hadisan Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin ɗalibanta waɗanda suka fi kowa fice wajen ruwayar hadisanta. Akwai ɗan yar uwarta Asma'u wanda ake ce da shi Urwa, Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam, mahaifinsa Zubair ibn al-Awwam ɗaya ne daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda Allah ya yi wa albishir da aljanna tun a duniya. To ɗansa Urwa wanda ɗa yake ga Asma'u ƴar Abubakar, Asma'u kuma yaya ce take ga Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kun ga kenan Aisha radiyallahu ta'ala anha a wajen Urwa kamar abin da indarsa ce. Saboda haka yana da dama ya shiga gurinta duk sanda yake so, kuma ya je ya kwana ma a gidanta saboda indarsa ce. To wannan ta ba shi dama, ya kwankwaɗi hadisanta da yawa, har da kansa yake cewa sai da aka wayi gari ma babu wani hadisin Aisha da bai ji ba. Duk wani hadisin da za ta buɗe baki ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, sai ya ji shi maimaita masa take yi. Saboda yawan zama da ita da yawan tambayarta da yawan ruwayarsa, sai ya ji kawai maimaita take masa. To wannan Urwa, wannan ilimi da ya samu daga nana Aisha da kuma wasu daga cikin sahabbai da ya bibiya, amma mafi yawancin ruwayarsa ya same ta ne daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, sai ta mai da shi ɗaya daga cikin manyan malaman Madina a lokacinsa. Idan kuna jin ana faɗar wasu al-fuqaha as-sab'a, manyan masana addini guda bakwai na Madina, to shi wannan Urwa yana daga ciki. Ta yaya ya zama ɗaya daga cikin manyan malaman Madina? Ta hanyar lizimtar matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kaga Aisha radiyallahu anha ita ce babban sanadiyar da ta bai da shi har ya zama ɗaya daga cikin malaman Madina manya wanda ake magana su. To kaga kun ga wannan kenan. Banda shi akwai Al-Qasim, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr ibn danuwan Aisha ne radiyallahu ta'ala anha. Kani yake ga Aisha domin mahaifiyarsa ita ce Asma bint Ubais, wacce sayyidina Abubakar ya aura bayan rasuwar mijinta, bayan mijinta ya yi shahada shine Ja'far ibn Abi Talib, bayan ya yi shahada a wani yaƙi da ake kira Ghazwatul Mu'ta. Bayan ta gama takaba sayyidina Abubakar ya aure ta, to ita ce ta haifi ɗan Muhammadu, shine ɗan da ta haifa lokacin an fita za a tafi hajjin ban kwana shekara ta goma bayan hijira, a hanya aka haife shi. To wannan Muhammad ya haifi ɗansa sunan shi Al-Qasim. Al-Qasim ɗin nan shi kuma ya nizimci sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha, ya kasance koyaushe yana kai mata ziyara, yana zama a gidanta. Saboda me? Saboda ta zama kamar gwaggwansa ce, domin yar yaya take ga mahaifinsa, yar mahaifinsa ce. To shi ma wannan sai ta ba shi dama ya riƙa shiga gidanta ba tare da wani jin wani damuwa ba, saboda gwaggwansa ce. To shi ma ya kwankwaɗi iliminta ba kaɗan ba, wanda shi ma ya ba shi dama ya zama ɗaya daga cikin malaman guda bakwai da ake lissafi, guda bakwai cikin zaratan malaman Madina a zamanin tabi'ai, shi Al-Qasim ibn Muhammad. Saboda kun ga shi ma wace ce ta yi sanadiyar kai shi wannan matsayi bayan falalar Ubangiji? Ita ce Aisha radiyallahu ta'ala anha, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda ilimin da ta kwankwada daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ta shayar da wannan ɗanata har ya zama ɗaya daga cikin malaman da ake nuna su a Madina, shi ne Al-Qasim ibn Muhammad. To shi ma ya zan ɗaya daga cikin waɗanda suka haska mana hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama, wanda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito. Bayansa akwai Amra, Amra bintu Abdurrahman, mahaifinta Abdurrahman. Bayan rasuwar mahaifinta ta zama marauniya tana ƙanƙanuwa, sai aka danka ta ga Aisha radiyallahu ta'ala anha don ta rene ta. To wannan yarinya da ta taso gaban Aisha radiyallahu ta'ala anha, ita ma sai ta zama shakundum a harkar ilimi, sai ta zama ita ma ta tattara hadisan Annabi da dama daga bakin Aisha. Da haka waɗannan su ukun suna daga cikin na gaba-gaba wajen tara hadisan Annabi, hadisan da Aisha waɗanda ta ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba don komai ba, saboda kusancin da suke da shi, kusancin da suke da shi ga Aisha radiyallahu ta'ala anha. To banda wannan, Aisha kuma tana da wasu ɗaliban daban waɗanda suke zuwa daga garuruwa daban-daban su zo su saurare ta, su yi mata tambayoyi. Tana cikin gidanta, an sa shamaki tsakaninta da su, za su saurari hadisai irin su Masruq ibn al-Ajda, irin su Al-Aswad ibn Yazid, mutanen Kufa ne da za su taho daga ƙasar Iraki in sun zo hajji, su ce mu je wurin nana Aisha mu yi tambayoyi don mu samu hadisan Annabi a wajenta. Wannan yake nuna cewa yadda namiji zai iya isar da ilimi ga duniya a amfana, hakanan ita ma mace yayin da ta tsaya ta nitsu ta ba da hankalinta, to tana gidanta iliminta ba inda ba zai je ba. To kaga wannan ashe yana ƙara tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wataala bai taƙaita falalarsa ga namiji kaɗai ba, a falalarsa ta yaɗu har cikin mata. me yasa zamu ga cewa da yawa daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar maza ce ba mata ba? Babban dalili shine saboda mata koda sun karantu to yawanci suna ilmantar da ƴaƴansu ne su tarbiyyace su, bace bata fiye ta zo masallaci ta zauna ta sa kujera tana karantarwa ba. Wannan ba abu ne da aka san shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin sahabbai, a yawanci maza suke wannan. Mace koda tana da ilimi, in ba mata sun neme ta a gidanta ba, to ba ta fitowa ta zo ta shiga masallaci ko ta bude loudspeaker tana karatu. Saboda abinda duk ya shafi aikin waje, idan akwai namijin da zai tsaya da shi, to ba lalle mace sai ta fito ba, saboda al'asulu shi ita mace ta tsare gida da ƴaƴa da yara da tarbiyarsu, shi kuma waje namiji ya tsare waje. Idan duk aka yi waje, ita ta yi waje, shi ma ya yi waje, to shikenan gidan kuma sai a bar shi ba kowa. Daga nan shi kuma shedan sai ya rungumi gidan ya zama musu shi ne mai tafiyar da gidansu, a lokacin kuma al'umma sai ta shiga lalacewa. To wannan shi yasa matan sahabbai duk da cewa sun yi ilimi kamar yadda muka ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana keɓe musu lokaci ya karantar da su, amma ba mu ji su cewa suna yawo kwararo-kwararo gari-gari don su yi wa'azi ba, saboda wannan aikin maza sun ɗauke musu wannan. Tunda kuwa maza sun ɗauke musu wannan, to su kuma su ɗauki aikin da maza ba za su iya shi ba shi ne na gida. Amma wannan ba shi yake nuna ba su karantu ba. Ita na da Aisha kamar yadda kuka sani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tana ƙanƙanuwa, kuma ta ɗauki tsawon shekara 48 a duniya. Don haka wannan ya ba ta isasshiyar dama wajen isar da iliminta, kuma waɗanda ta hanyar iliminta ya fantsama za mu ga 'yan gidanta ne, Urwa ibnu Zubair, Qasim ibnu Muhammad da kuma Amra ibnu Abdurrahman. Shi yasa lokacin da sarki Umar ɗan Abdulaziz ya yi umarni a tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai umarci Zuhuri da Abubakar ibn Hazm ya ce da su ku bibiyi hadisin Aisha ta hanyar waɗannan mutanen guda uku, ta hanyar Al-Qasim da Urwa da Amra, ku bibiyi hadisanta ku tara. To wanda ya taimaka wajen kiyaye hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Aisha radhiyallahu anha ta jiyo daga wajensa masu ɗimbin yawa. Wato abinda za mu fahimta a nan, ita kanta Aisha ba fita ta yi kwararo-kwaro tana yawo domin ta isar da hadisan ba, a'a, daga danginta da ‘ya’yanta da ta karantar ko ‘ya’yan ɗan uwanta da ta karantar su ne suka fantsama suka watsa wannan hadisan suka je ko’ina. Za mu ga kamar misali Urwa, za mu ga ɗansa Hisham shi ne yawanci yake ruwayar hadisan Urwa babansa daga Aisha. Yawanci in ka ɗauki sanadi salsala ta hadisi a cikin littafin hadisi za ku ga an ce an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha, Hisham daga babansa daga Aisha, wanda yake nuna muhimmancin wato uba ya karantar da ‘ya’yansa ko dangi su karantar da junansu, domin wannan zai taimaka wajen yaɗa ilimin wannan gida. Haka yawancin ruwayar Urwa tana biyowa ne, tana gangarowa ne ta kan hanyar ɗansa. Yawanci akwai wasu daga cikin almajiransa banda shi, to amma dai Hisham yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwaya daga Urwa ibn Zubair, wato an Hisham an abihi Urwa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Wannan zai ƙara tabbatar mana da cewa mace har kullum ya kamata ta kasance a faɗake a farke, kada ta yadda wasu su zo su ruɗe ta, kada ta yadda wasu su zo su yaudare ta, kada ta yadda wasu su zo su zubar mata da mutuncin da Allah ya mata. Babu matan da ta samu gata a rayuwa irin mace musulma ta tashi cikin musulunci, ta samu tarbiyya ta musulunci, Allah ya haɗa ta da miji na ƙwarai. Wannan ita tafi kowa samun gata a duniya. Amma a yanzu ƙoƙari ake aga cewa wannan mutunci da daraja da matsayi da Allah ya tsare wa ‘ya mace an raba ta da shi, an mayar da ita kamar shara, ana iya samun ta a ko ina, saboda ana nuna mata cewa in bata yi haka ba bata kwaci ƴancinta ba. Za ka sai a bautar da ita ga wasu waɗanda ba su san darajarta ba, yayin da take da cikakken ƴanci, take da cikakkiyar kariya. Ku duba a dukkan yanayin da ƴa mace ta samu kanta, Musulunci umarta yayi da cewa a kiyaye ta, a tsare martabarta a kowane yanayi take. Idan tana a yanayin uwa, uwa ta fi uba haƙƙi akan ƴaƴanta. Malamai suna cewa ka san uwa uku ne na uba ɗaya, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wani sahabi ya tambaye shi, man ahaqqun nasi bi suhbati ya Rasulullah, wane ne ya fi cancanta in kyautata masa zamantakewa da shi, waye fi cancanta in kyautata zamantakewa ta da shi ya manzon Allah? Annabi ya ce ummuka, mahaifiyarka. Ya sake tambayar Annabi karo na biyu, Annabi ya sake cewa mahaifiyarka. Ya sake tambaya karo na uku, Annabi ya sake cewa mahaifiyarka. A karo na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babanka. Wanda wannan ya nuna cewa mahaifiya tana da kaso tana da kaso uku, uba yana da kaso ɗaya. Haka ita mahaifiya haƙƙinta akan ƴaƴanta ya fi girma sama da haƙƙin uba. Kowannensu yana da haƙƙi, kuma kowannensu dole a kyautata mata. Amma ita uwa tana da nata kasan na musamman. Sannan idan tana ƴa, wajibi ne ga uba ya kula da ƴarsa, ya bata ilimi ingantacce, ya kula da tarbiyyarta, cinta da shanta da lafiyarta da dukkan bukatunta. Wajibi ne ya mata wannan har lokacin da za ta yi aure. Ba wai isarta ga balaga kadai zai sa haƙƙinta ya fita daga hannunsa ba, sai ta yi aure sannan haƙƙinta ya fita daga hannun uwarta. Amma kowane irin girma za ta yi, inda za ta zauna bisa rashin sa'a ta yi shekaru a hannun mahaifinta ba ta samu aure ba, ko za ta shekara 50, mahaifinta na dare shi ne ke da haƙƙin ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ya mata sutura, ya ba ta abin magani, ya kula da lafiyarta, ya kula da addininta. Shekarunta ba zai sa a ce mahaifinta ya janye hankalinsa da kanta ba don ta samu shekaru a gurinsa. Sabanin ɗa namiji, ɗa namiji da zarar ya balaga, to duk abin da mahaifinsa zai masa kyautatawa ce amma ba wajibi ba. Da zarar ya balaga, to shikenan haƙƙinsa bai zama wajibi akan ubansa sai ya ba shi abinci ba, sai ya ba shi. In yayi wannan ya kyautata masa, musamman idan ya shagaltar da shi da wani abin da zai amfane shi. Amma banda ya mace, kun ga anan wa Musulunci ya fi kulawa da shi tsakanin ɗa namiji da ya mace. Ya mace, ɗa namiji in ya balaga, to shi ma ya je ya nemo, shi ake bukata ma ya kawo uban, ya taimaki uban. Amma ya mace ita ce za a kawo a bawa, in ba a yi ba kuma an yi laifi. Sannan idan ta yi aure, tun kafin ta yi aure, in aka zo neman aurenta, ita za a bawa sadaki. Namiji ba wanda zai ce a bashi sadaki, babu. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, Allah ta ku bawa mata sadakinsu, wannan kyauta ce daga Allah. Ya ce a ɗauka a basu. Sadaki ba yana nufin an sayi mace ba, ba wani abin da za ka mallaka a duniya ka sayi mutum mai ƴanci, mutum ɗa ba bawa ba. Haramun ne ma mutum ya kama ɗa ya je sayar da shi, wanda in ya ci ya ci kuɗin haram, kuma laifinsa yana nan rataye a wuyansa har ranar kiyama. Saboda haka ba wani kuɗin da mutum zai mallaka a duniya ya ce ya zo gaban iyaye don ya sayi ƴarsu, babu shi. Ko zai ba ta duk duniyar nan tana ɗaya a gaban iyayenta ko a gaban mariƙanta, to bai isa ya saye ta ba. Don haka sadaki da ake ɗauka a bawa mace ba sayanta akai ba. ko kusa ba sayin ta akai ba, wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya ce a bata dan a nuna tana da daraja, tana da kima, ba haka kawai za a je a dauko ta gaban iyayenta ba, a kawo a ce wannan nata ne. Saboda haka namiji shi ba a ce dan zai auri wata ba a musulunci a je a kai masa, duk abin da za a yi in a al'ada ta ce a yi masa wani gara ko menene, wannan al'ada ce ta ce a yi masa wani abu ne na ihsani, amma ba wajibi ba kamar yadda sadaki yake wajibi. Auren da aka yi shi ma ba sadaki bai yi ba, sadaki rukuni ne daga cikin rukunan aure. Ko ba a da kuɗin da za a bata, ko ba a da kuɗin da za a bata sadaki a lokacin, to dole a ambace shi a ce tana da sadaki amma yanzu ba kuɗin da za a bata, ana bi bashi. Kuma idan ba ita ce ta yafe gujin ba, ko ya mutu bashin yana nan, sai an fitar daga cikin kuɗinsa da radarsa an biya ta. Wannan karramawa ce da musulunci yayi wa mace, wanda ba kowa yake ganewa ba sai mai hankali. Sannan bayan ya aure ta, ya shigo da ita gidansa, wajibi ne ya bata wurin da za ta kwanta mai kyau, ya bata sutura, ya bata abinci, ya kula da lafiyarta, ya kula da lafiyar ƴaƴanta, ya kula da iliminta na addini, ya sanar da ita Allah, ya sanar da ita abinda za ta bauta Allah ce. Wannan wajibi ne a kansa ya yi, ba zaɓi ake bashi ba. Babu maganar su yi raba da raba, rabi da rabi, a ce da ɗan kawo ya ɗan kawo, kamar yadda yake faruwa a ƙasashen yamma. A ƙasar Turai duk wannan abin da muka faɗa babu shi. A cikin Turawa idan mutum ya auri mace, to komai rabawa za su yi. Idan gida aka kama haya, to za ka riƙa kawo rabi, yana ba da rabi, saboda aiwai kowa yana amfana da kowa. Saboda haka shi kaɗai ba zai biya kuɗin haya ba, haka nan shi kaɗai ba zai riƙa kawo abinci ana cinyewa ba, sai dai ta kawo ya kawo. In suka haihu ɗa ɗaya ne, to za su riƙa ɗaukar nauyin karatunsa su duka biyun, ta kawo rabin kuɗin makaranta, ya ba da rabin kuɗin makaranta. Idan suka zama biyu, to sai a raba, kai riƙe ɗaya ne, in riƙe ɗaya. Wannan shi ne rayuwarsu su, shi ya sa suke cewa dole mace ta je ta nemo. To tunda ba za a yi mata ba, ba za a yi wa ‘ya’yanta ba, ai dole ta fita ta nema. Ko a cikin musulmi idan miji ya kasa ɗaukar nauyin matarsa, ya halatta ta je ta nema, saboda ba za ta zauna ta mutu ba. To amma musulunci ya rura masa sai dai shi ya yi wasa da wannan umarnin, amma dole ne ko yana so ko ba shi. Shi ya sa duk abinda mutum zai je ya nemo, farkon abin da yake kan haƙƙinsa ya sauke haƙƙin iyalinsa, ya ba su, ya ba su su ci, su sha, su samu gurin kwanciya. Musulunci ya yi ma wannan mace wannan gata. To ko da aure ya mutu, wajibi haƙƙin mace na kula wannan, kuma ya koma kan waliyinta. Ba za a bar ta ta yi ta gefe tana yawo ba, dole ne za ta koma ko dai gidan ubanta, ko gidan yayanta, ko gidan wani ɗan uwanta, ya ci gaba da kula da ita. Saboda haka wannan gata ne da babu wata ‘ya a duniya da ta same shi in ba musulma ba ce. Kuna gani yadda matan da waɗanda ba musulmi yadda suke wahala a yini a rana, wannan wahalar fa dole ta zama musu, domin ba wanda zai kawo abinci a ce ga shi ki ci. Dole ta zama musu, dole su yi wannan. To sai ake zuwa da yaudara ce, haka nan za ki zauna sai mijinki ya kaya baki, za ka kema ki fito. Da haka wata ciki da rigima za ta rabu da mijinta, wai ta fito neman abinci. Babu shakka ana mana hassada da yawa, har nan duniya suna mana hassada a irin rayuwar da muke ciki, suna so mu ma rayuwar mu ta gurɓace, ta lalace, ta zama kamar irin tasu. Wanda shedan ya hure masa kunne, ya yarda da wannan yaudara, to ya cuci kansa, ya cuci kansa. Uba ne ko miji ne ko mata ce ko uwa ce, ta yaudari kanta kuma ta cuci kanta, kuma sai ta yi da na sani lokacin da babu lokacin da na sani. Yana daga cikin abin da zan yi tsokaci a kansa kafin lokaci ya abin nan. akwai tsokaci mai muhimmanci da zai ji akai, wanda shi ma yana da alaka da yana da dangantaka da rayuwar matanmu a yau, shine batun bokaye. Batun bokaye miyagun malamai da ake fada, ana ba su sunan malamai amma ana cutar da malinta. Bokaye, boka shine sunansa na gaskiya, ba malami ba. Malami, kalmar malami a harshen Hausa an samo ta ne daga kalmar muallim. Muallim kuma shine mai ilmantarwa, mai ba da ilimi, mai karantarwa, mai haɗa boka da mai karantarwa. Wace karantarwa boka yake? Kuma ba shi ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa da kalmar malami. To amma yana buƙatar ya shiga wannan rigar ta malinta. Yana buƙata shiga wannan rigar ta malinta domin ya kyautata sana'arsa. Idan aka ce da shi boka, to ba kowa zai je gurinsa ba, masu imani ba su je ba. To amma aka ce malami, to za ta ɗauka wani malami ne da zai yi mata addu'a, ko ya gaya mata abinda za ta faɗa, ko kuma ta yi, Allah ya taimake ta cikin bukatunta, sai kenan sai ta kai kanta. Wannan shine dalilin kiransa malami. Amma boka ba malami bane, boka boka ne, boka macuci ne, boka mayaudari ne, boka mugu ne. Duwace za ta shiga hannun boka, ta gama yawo, ta lalace, ta balbalce, ta yi asarar duniya da lahira, kuma ba za ta yi nasara ba, duk abin da ta sa a gaba sai ya lalace. Allah yana cewa wala yuflihu as-sahiru haythu ata, duk inda matsafi ya biyo ba zai ci nasara ba. Wannan fadar Allah ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu, ba ɗaya ba ba biyu ba, akan mu guji sha'anin boka da ɗandu ba. Duk wanda zai yi maka da'awar ya san gaibi, ya san wani abu da ke ɓoye, ya nuna maka ya san shi, to wannan yana ja da Allah ne, yana yaƙi da Allah ne. Wanda duk zai ce zai rukuma da Allah, ka gaya min yadda zai nasara, babu ranar da zai nasara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata kahinan aw arrafan fasalahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Wanda duk ya je ga boka ko dan duba, yayi masa tambaya kacal, ba a maganar ya yarda, a'a ya je kawai ya ce zai dan tambaye shi ya ji me zai ce. Annabi yake sallarsa ta kwana 40 Allah bai karba, ko yayi bai da ladanta, kuma dole yayi. In bai yi ba yana da laifi, in yayi bai da lada. Amma in ya je ya tambaye shi kuma ya yarda, aka ba shi wani kulumbutu ya je yayi, ya amince da abin da bokan ya gaya masa, Annabi yace ya kafuta. Annabi yace man atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne sahihi, Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito shi. Annabi yace duk wanda ya je ga boka ya nemi sanin wani abu a wajensa kuma ya yarda, Annabi yace ya kafirce wa abinda aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ku ga abin da aka saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'ani shi yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Kace musu wanda ke san mai da ƙasa, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Sai wani yazo yace shi ya sani. Ai wance ce take miki asiri, wance ce ta yi miki kaza, wace ce ko kaza ake miki, sai kin tashi tsaye, kuma ne zan baki magani. Yau duba yadda rayuwar bokaye ta sa al'umma cikin rayuwa ta ɗarɗar da tsoro da fargaba, su sa a kama mutum da ransa a yanka shi saboda a cire wani abu na jikinsa a kai wa aljanu, a cire wani gaba wani bangare na jikin mutum, ko a ebi jininsa. Yaro ƙarami, ɗan shekara 6, ɗan shekara 5, wani ma jariri, haka za a je a yanka shi saboda boka ya ce a yanka shi. A kama mace a yanka ta, a ciri wani bangare na jikinta saboda boka ya umarni. Boka ya hana mutum wankan janaba, ya hana shi sallah. Ko ya tashi ya sashi abin yadda Allah ba haka Allah ya ce ayi ba. Akwai wanda ba zai ce kakkai duka ba, amma sai ya ce ka daina yin sallah a lokacinta. Saboda ka kirka haɗa sallolinki duka in kin zo kwanciya sai ki gaba daya. Dan ya san cewa in ya sa ka kai wannan Allah bai so, ya bata maka addini, shi bukata sai bata addini. Akwai wanda aka bashi zobe, aka ce ya sa a dan yatsan kafarsa, ya sa a dan yatsan kafarsa, kuma ya yi kwana 50 kada ruwa ya taba abin. Haka ya zinga zama cikin jama'a, ana ta mamaki kowa a hannu yake sa zobe, amma shi nashi a dan yatsan kafa. To kaga bai yin alwala, balle wanka, tunda ya yi alwala bai wanke kafa ba, kuma alwala ta yi, don haka bai sallah. Ko kuma ma in yana sallar yana yin ta ba alwala, saboda boka ya ce da shi in bai yi wannan ba bukatarsa ba ta biya. Ya yadda ya rika yin wannan, to ya kafirta. Babu abin da ya fi tsada a rayuwarki irin imaninki, duk abin da zai raba da imaninki ko menene shi ki watsar da shi, kuma ko me aka baka bayan imani kai asara, kai asara. Saboda haka yanzu al'amarin bokaye yana ƙara yawaita, kuma abin mamaki ka samu cikin masu cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah, a cikin su ake samu masu zuwa gaban bokaye. To ba wannan ba ƙaramin musiba bace, kuma duk wanda ta sa wannan a gaba, to wallahi wallahi ba ita da jin daɗi a rayuwarta, kuma ta gama lalata rayuwarta har abada. A nan duniyar ba za ta yi kima ba, ba za ta yi daraja ba, a lahira kuma wannan daman ba a magana, sun riga sun gama yawo. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. Za mu dakata a nan don mu ansa wasu daga cikin tambayoyinku. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله wannan tana tambaya, tana cewa mijinta yayi tafiya tsawon shekara 2 ya batta da ita da ƴaƴanta, baya aiko mata kudin hayar gida, baya ciyar da ita, ba ma yayi ruwa wata waya. Idan ta nemi ya sake ta, ya sauke mata, ya ce ta yi hakuri, sai hakuri. Saboda haka ya batta ita ba matar aure ba, ita ba sakakkiya ba. To idan har yadda ta faɗa ɗin nan haka mijinta ya yi mata, to babu shakka mijinta ya cika azzalimi, ya cika macuci. Kuma sai Allah ya tambaye shi ranar da ba shi da ansar da zai ba shi, ita kuma sai Allah ya ciro mata haƙƙinsa daga wajenta da ita da ƴaƴanta. Yanzu muka gama bayani cewa musulunci ya ɗauke wa ƴa mace dukkan wata ɗawainiya, sawa'un tana uwa ko tana mata ko tana ƙanwa ko tana kaka, a kowane matsayi take nauyinta yana kan wanda yake waliyin amarinta, ko mijinta ko ubanta ko yayanta ko wan mahaifinta ko wani dai namiji wanda shi ne yake da haƙƙin gadanta ko take da haƙƙin gadan shi. Wajibi ne ya ɗauki wannan nauyi a kansa. Idan aka samu miji irin wannan, waɗannan su suke ɓata musulunci suna. Wanda bai san musuluncin ba sai zata musuluncin ne ya ba shi wannan damar, alhalin ba haka ba ne. Ita wannan da take wannan tambayar, da yau za a tsaya a gaban kotu, ga gaban alƙali, to dole ne ya lizimta masa ya yi waɗannan abubuwan, in ba haka bai ya sauke mata. Amma ba zai batta haka ba. Ko mutum ko wanda aka kai shi kurkuku aka kulle shi yayi laifi, ai ana bashi abinci, ba haka ake kyale shi ba. Za a bashi ci da sha, in ba ya da lafiya za a kai shi asibiti a kula da shi. Wanda yayi laifi aka kai shi kurkuku, bare mace mai daraja ta aure, wacce take karkashin alkawarin Allah mai karfi, wanda Allah ya kira shi al-misaqan ghaliza, a ce ita ce mutum yake ba wannan, babu shakka yana dauke da kaya mai girma. Kuma ina fatan wannan sako ba ya je masa, idan wanda yake sauraron mu ne. Sannan ita kuma ai ba a titi ya ɗauko ta ba, ya ɗauko ta daga gaban iyayenta ko gaban wani waliyinta. Ya kamata ta kai kuka gabansu, idan ba za su yi komai ba to ta kai kuka gaban wani babba a duk inda ake akwai manya wadanda su manya ne gaba suke da kowa ya kirawo ubanta ko ya kirawo waliyanta ko ya kira shi mijin kansa ya kafa masa dokar da dole ya kiyaye in yake kiyaye to dole ne ya ba ta ya sauke mata ta samu ƴancinta Allah ya hada ta da wanda zai kula da haƙƙinta wannan shine abin da ya kamata kar ta zauna a cikin irin wannan yanayi a samu kuma wasu miyagu su fito su ribace ta da yi asarar imaninta don haka dole ne ta kai gaba ta faɗa musu matsalolinta kuma a nema mata haƙƙinta cikin gaggawa a wannan ita kuma tana cewa mijina yana yawan tuhumata da zina koda yaushe yana yawan gaya mu wannan magana ya ce da tafi gida ta tafi wajen iyayenta ta ce kuma sau da yawa wani lokaci sai ya kulle ƙofar ɗaki ya hana ni shiga ni da ƴaƴana ta haka tana neman ta ji me ya kamata to ba daidai ba ne miji ya riƙa tuhumar matarsa ko ya riƙa jifanta da muguwar kalma irin wannan kalmar zina mummunar kalma ce mai munin gaske alfasha ce mai muni ana son a samu amincewa tsakanin miji da mata amincewa tsakanin miji da mata yana daga cikin jigon aure bai dorewa idan ya kazan miji yana tuhumar matarsa ko mata tana tuhumar mijinta saboda babban abin da ake bukata shine yarjewa juna a yarda da juna a nan bai yarda da ita ba me yasa yake mata wannan tuhuma ya ba ta dama ne tana fita ya kuma ya zan baya gamsuwa da fitar da take yi ko aiki take yi bai yarda da aikin da take ba Allahu a'lam tunda ita ba ta yi bayanin me dalilin tuhumar ba amma dai wannan matsala dole a zauna a shawo kanta a ji dalilinsa na tuhumarta kuma ba daidai ba ne ka tuhumi mutum ba tare da wani kwakwaran dalili ba shi yasa aka sanya li'ani ga duk mutumin da ya tuhumi matarsa da zina su yi li'ani in kuka karanta ayar li'ani za ku ga rantsa-rantsane masu girman gaske masu nauyin gaske saboda nauyin tuhumar wannan ya jawo kansa tsinuwar Allah shi mijin ita ma da ƙarshe ta kira wa kanta fushin Allah duk waɗannan abubuwa manya ne sannan kuma idan aka raba su ta wannan hanyar babu aure tsakaninsu har abada saboda abin da ya faru a tsakaninsu babba ne ba zai tunku ba rabuwa kadai ba za ta iya gyara wannan ba har yadda za su iya dawowa su haɗe don haka ita ma wannan yana da kyau a zauna da shi da manya a ji dalilin da ya sa yake mata wannan mummunar tuhuma idan akwai abubuwan da suke kawo wannan a yi kokari a gyara su idan ba haka ba to aure yana cikin haɗari wannan kuma tana cewa mijinta baya son haihuwa da yawa da haka duk sanda ta haihu zai yi ta fushi da ita kuma yana amfani da kondom lokacin da suke saduwa ta tambayi wani daga cikin malamai za ta yi wanka shi kuma ya ce ba dole ta yi wankan janaba ba saboda mani bai shiga mahaifarta ba mani ya zauna cikin kondom saboda haka ba za ta yi wanka ba to na farko miji ya ce ba ya son yawan haihuwa kuma ya riƙa fushi da matarsa ta haihu wani abin mamaki ne na farko abinda za mu fahimta haihuwa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah kyauta ce daga cikin kyaututtukan da Allah yake zaɓan wanda ya ga dama ya bashi shi yasa za mu ga Alƙur'ani ya riƙa kiran wannan da sunan kyauta yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur yana yi wa wanda ya ga dama kyauta da mata ya yi wa wanda ya ga dama kyauta da ƴaƴa aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima haka nan Allah subhanahu wataala ce rabbana hab lana min azwajina hab lana kai mana kyauta daga matanmu wato na ya'ya hablana min abwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Haka nan annabi Zakariya lokacin da yake addu'a ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, ya Allah ka min kyautar zurriya ya'ya. Saboda zamu ga alqur'ani yana kiran ya'ya kyauta daga Allah. Wane ne yake gude wa kyauta daga Allah? Sai mahaukaci wanda bai san abin da yake ba. Da cin ya'ya da shan su da kula da su duk wannan taufiki ne daga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala da ya hana kashe ya'ya da jahiliya suke yi, Laraba a jahiliya suna kashe ya'ya, sai ya nuna musu cewa da arzikinsu su iyayen, da arzikin ya'yan duk daga Allah ne. Ba su suke azurta kansu ba, ba su ne masu azurta ya'yansu ba, duk Allah ne yake ba su. La taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. La taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala ce kakku kashe ya'yanku saboda talauci, mu ne zamu azurta ku, mu zamu azurta su. Awar wace kada ku kashe ya'yanku dan jin tsoron talauci, wato kuna da shi sai kuke ganin in kun samu ya'ya za su cinye, za su cinye dukiyar. Allah ce ai mu muke azurta su, muke azurta ku. Wani ma Allah yana bashi arziki a dalilin ya'yansa, kamar yadda annabi ya ce inna ma turzaquna bi du'afaikum wal waladu dha'if. Allah ce ana ciyar da ku, azurta ku saboda ya'yan, saboda masu raunin cikin ku. To wani saboda ya'yan da Allah ya bashi Allah yake buɗa masa. To kaga ashe in ba mahaukaci ba, ba wanda zai yi fushi da matarsa da ta haihu. Wani kuma yana can ya karaɗe duniya da yawo, ya je India, ya je Malaysia, ya je Egypt, ya je ina ne, yana neman matarsa ta samu ciki ba ta samu ba. Wani kuma yana fushi, yana faɗa da matarsa wai ta yi. Saboda wannan aƙida ce ta jahiliya, ba aƙida ce ta musulmi ba, wanda ya san cewa komai daga Allah yake. Sannan maganar manzi ya sadu da matarsa a ce ba za ta yi wanka ba, wannan ba gaskiya ba ne. Saboda za ta yi wanka a fitar a wannan abin da ita ma za ta fitar da nata lokacin da ya sadu da ita, ko wannan ya isa ta yi wanka, bare kuma har an samu ilaji. Wannan wani abu ne wanda dole yana daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka. Saboda haka maganar ba za ta yi wanka ba daidai ba ne, kuskure ce. Wannan ta ce me yasa miji yake auren mata, yana aurenta ne saboda sunna ko kuma saboda ta haihu? To ai ba a raba wato kamar ka raba kwai ne da kaza, ce kaza ce ta yi kwai ko kwai ne ya kaza, duk abu ɗaya ne. Ita sunnar ta ce ai aure ne don a hayayyafa, don a samu zurriya. Asalin hikimar yin aure shi ne baka'un nasr, a samu nau'in ɗan adam ya ci gaba. In ba a aure, ba auratayya, to nan ɗan adam karewa zai yi. Kawai da kasancewa in ka ɗaura dabbobi a cikin garki, in ba sa haihuwa wannan ta mutu, waccan a yanka a cinye, shi kenan za su kare. Amma suna haihuwa za su ta yawaita, kullum za ka samu. To aure tsakanin jinsin ɗan adam li baqa'in nasl, dan wannan nau'i na ɗan adam ɗin ya yi wanzu, ya zama akwai shi, a samu kuma zurriya ta ƙwarai wacce za ta raya bayan ƙasa da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin dokarsa. Saboda haka duk abu ɗaya ne, da bin sunna ɗin da kuma samun haihuwa ɗin. Ya halatta uba ya ci sadakin ɗiyarsa, sadakin mace nata ne, idan ita ta yarje wa ubanta ya yi amfani da shi, ya halatta nata ne dama. Fa in inna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, ce in suka yarje muku ku ci wani abu da daɗin raɗin kansu, ku ci. Allah ce ku ci babu laifi. Saboda haka idan da amincewarta ta ga buƙatarta ta bar masa, ko kuma a'a ya gaya mata cewa a auren nan kina da bukatar kaza da kaza da kaza a so miki, to za mu yi amfani da sadaki ku so miki ta yadda, shikenan babu komai. Amma haka kawai ya cinye ba tare da wannan shawarar ba ko da wannan izinin, to ba daidai bane. Wannan take cewa ni mace ce, a gidanmu akwai masallaci, ni ina karantar da yara kanana a ciki, to sai manyan maza magidanta suna zuwa su ce in karantar da su, in karantar da su Alkur'ani, zan iya karantar da su idan mijina ya bani izini? Za ki iya karantar da su min wara'i hijab, ya zama da tsakaninki da su akwai shamaki ba gaba da gaba ba? Wannan kuma idan ya kasance ba wani namijin da yake karantarwa, idan akwai namijin da yake karantar da maza su je su shiga makarantar wannan namijin su yi karatu, shi ya fi dacewa. Amma in ya zama babu wani namijin da zai karantar da su sai ke, to ya halatta ki karantar da su min wara'i hijab, amma ba gaba da gaba su zauna gaban ki kina musu karatu ba, wannan ba daidai bane. Amma in akwai shamaki tsakaninki da su kuma ya zama babu wani namiji da zai karantar da su, to ya halatta ki karantar da su, babu komai. Ina ga za mu dakata a nan, abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu gada na kuskure. Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.